Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com. Ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai soro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji harin da ƴan bindiga suka kai a wasu bankuna dake garin Offa har ya sanadiyar Raika.
Muka fara jin hafi-hafi. To can kamar da wasa sai abin ya zo da karfi har da kuma malamai ke ta tashi. Bankuna wajen bankuna hudu ne.
Sannan bayan mun kawo muku rahotannin da muke dauke da su za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Sai kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Trump a yau din nan Juma'a ta bada sanarwar kakaba jerin takunkumai da dama ga wasu kamfanonin Russia da mutanen Russia su 38, wanda hakan wani bangare ne na abin da manyan jami'an gwamnatin Amurka suka bayyana da martani kan take-taken Russia a fadin duniya. Takunkumin zai shafi wasu fitattun Rashawa 7, ciki har da Oleg Farispaka, wani shahararren mai harkar dalma kuma na kusa da shugaba Vladimir Putin, da kuma wasu kamfanoni 12 da au suka mallaka au suke tafi da su. Haka zalika, takunkumin zai shafi wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha su 17 da kuma kamfanin sayar da makamai mallakin gwamnatin Rashar. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce ba saboda wani abu guda aka kakaba wannan takunkumin ba. Manufar kakaba wannan takunkumin ita ce a dakile aika-aikan Rasha da ke daɗayi a fadin duniya. Wata kotun Koriya ta Kudu ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 24 matsohuwar shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye, bayan da kotun ta same ta da laifin amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma almundu hana. Yayin yanke wannan hukuncin, wanda aka yada ta gidan talabijin na ƙasa, kotun gunduma tsakiyar Seoul ta sami Park da laifin karɓar cin hanci da ƙwace da amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma dai wasu tuhumce-tuhumce. Babban alkalin kotun ya ce ya zama wajibi a yi tuhumar gaske matsohuwar shugabar saboda laifin da ta tafka, kuma don ya zama darasi ga duk wani shugaba wanda zai amfani da ikon da jama'a suka bashi ba bisa ka'ida ba, da kuma haddasa rudani a harkar da zai shafi gwamnati. Park dai ta shafi ko ta tsaya kai da fata cewa ita fa bata aikata wani laifi ba, tana jaddada cewa ramo gayyar siyasa ce kawai ta rutsa da ita. A halin da ake ciki kuma, wani alkali a Brazil ya umarci tsohon shugaban ƙasa Luis Inacio Lula da Silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin Curitiba da ke kudancin ƙasar zuwa yau ɗin nan Juma'a da yamma, saboda ya fara zaman kurkuku na tsawon shekaru 12 saboda sabunsa da laifin almundu hana da aka yi. An bayar da sammacin kamunsa 'yan sa'o'i kawai bayan da kotun kolin Brazil ta kada ƙuri'a da 6-5 ta yin watsi da buƙatar da Silva ta kar a jefa shi kurkuku yayin da yake ƙoƙarin ɗaukaka ƙara. Da Silva dai ya ce hukuncin da aka zartar masa wani abu ne na siyasa wanda aka ƙirƙiro saboda ana shi shiga takarar shugaban ƙasa a watan Oktoba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Chatar baka irin ta gasar cinikayya ta dada tsanani tsakanin Amurka da China zuwa yau din nan Juma'a, inda shugaba Donald Trump ya yi barazanar saka ƙarin haraji na dala biliyan 100 kan kayan da China ke shigo da su Amurka, yayin da ita kuma China ta yi gargadin cewa za ta ja da Amurka ko ta halin aka. Jiya Alhamis Trump ya ce ya umarci wakilan Amurka a bangaren cinikayya da su biyuwar ƙara haraji ma China, bayan da China ta fitar da jerin sunayen kayayyakin da Amurka ke kaiwa China, ciki har da waken soya da ƙananan jiragen sama waɗanda kuɗin su ya kai dala biliyan 50, da cewa su ma za ta saka musu ƙarin haraji. Tunda farko a wannan satin Amurka ta saka haraji kan kayayyakin China da kuɗin su ya kai dala biliyan 50. Duk wanda barazanar baya-bayan nan da shugaba Donald Trump ya yi, ya ce Amurka ba ta fara takaddamar cinikayya da ƙasar ta gabashin Asiya ba. Ya kuma faɗi yau Juma'a ta kafar Twitter cewa tuni harajin da ya saka kan dalma ya fara amfanar tattalin arzikin Amurka. A wata takardar sanarwa ta yau din nan Juma'a, ma'aikatar cinikayya China ta ce muddin Amurka ta dau matakin da China ta kira kare kasuwarta, to China ita ma za ta dau mataki.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wasu ƴan bindiga sun kai hari waɗansu bankuna a garin Offa da ke jihar Kwara, abinda ya sanadiyar mutuwar ƴan sanda 30 da fararen hula da dama. Ga Mustafa Nasiru ba tsari da ƙarin bayani.
Kimanin ƴan sanda 30 ne tare da wasu mutane fararen hula da dama aka kashe a wani mummunan harin bindiga da mabamabamai da wasu ƴan bindiga suka kai a garin Offa ta jihar Kwara, Najeriya. Lamarin dai da ya faru da yammacin ranar Alhamis din nan ya jefa dubban mazauna garin na Offa cikin wani yanayi na tashin hankali. Kawowa hada wannan rahoto dai hukumomi a jihar ta Kwara sun ce basu kammala tattara bayanai ba akan lamarin. Shugaban kungiyar Izala a jihar Kwara da ke zaune a garin na Offa, Sheikh Masaudu Offa, ya ce maharan sun yi ta harbin bindiga tare da tayar da bamabamai, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Muka fara jin hafi-hafi, to can kamar da wasa sai abin ya zo da ƙarfi har da banku ma ba mai ta tashi. Bankuna wajen bankuna hudu ne na dai sai uku, amma sai guda bi ba ni sauran ba amma an tashi ma ai mai ka taka ta mana ga First Bank da GTB da kuma Union Bank.
Adadin mutanen da suka mutu kuna da hasashen kamar sun kai nawa?
A gaskiya ba zan iya faɗa da jiba domin an ce su abin da suka fara yi wasu sai kun su ji ofishin ɗan sanda suka kashe 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 ɗan sanda ba kuma ɗan sanda ta ne ba. A wannan suka abin da ya kawo su daban kamar irin ana da kike abu ba ku kaje ku ce je ɗan da ɗan sanda ya bayar da wasu duk irin wayannan mutane duk har da mai ciki da mai mai ciki da yara kanana. Kai wanda ke wucewa ya ga alaman wahala ya gudu su fi shi ta bin ga sun haɗu. Wanda ke kwani ya haye fasanga su halbe shi.
Yanzu wani hali ke alaman kofa.
Kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kwara, Lawal Ado, ya tabbatar da aukuwar lamarin, amma ya ce zuwa yanzu ba su kammala tattara bayanai ba, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta waya. A halin da ake ciki kuma bayanai da ke fitowa daga jihar Kogi na nuna cewa kwamishinan 'yan sandan jihar da shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kora saboda tserewar wasu 'yan bindiga guda shida a ciki har da waɗanda aka alakanta su da sanata Dina Balaye, wato CP Ali Janga, ya kuma bakin aikinsa a matsayin kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kogi. Na kira kakakin 'yan sandan jihar Kogin ASP Williams Aya domin neman samun ƙarin bayani, amma bai ɗauki wayar ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Batsari, kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Amin amin summa amin ya Allah. kubuda kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa kubuda kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Mun samu kira daga Bauchi. Assalamu alaikum.
Alo alaikum.
Wace magana daga Bauchi? Yawwa barka ta.
Kina tare da Yahaya Danna daga Az.
To Yahaya Danna menene ra'ayinka?
Ana azare daga jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Sai na shigo wannan filin ne domin na kira ga gwamnatin jihar Kaduna in Masadi da gaggauta daukan matakan shawo kan matsalar rikicin da yake cikinewa a jihar.
To
kan yadda al'ummar kasar ke fama da matsalar rikicin.
To mun gode kwarai Yahaya. Har yanzu dai muna jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wa ke magana daga Bauchi?
Na tare da Abuba.
Kamar layin nashi kuma ya katse. Hello? To layin nashi ya katse. Kada a manta dai lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1 202-205-2655. Ga mun samu kira daga Kebbi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana?
Malam makaranta ya wuri.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayina a yau shine ina son in yi kira ga shugabannin mu na kasashe na Afirka.
To
su ji tsoron Allah sauran Allah su tausaya ma talakawa.
To
bisa ga irin yadda talakan Najeriya yake cikin hali na haula'i.
To
gaskiya wannan shugabanci da shugabannin mu suke na Afirka gaskiya bai kamata ba, ya kamata su dibi irin abubuwan da talakan Najeriya yake ciki.
To
sannan musamman yanzu kin ga jihar ta mu ta Kebbi. Shugaban karamar hukumar Koko Bisu ya sauka. Wani abu ne ma nan da shugabanmu na Afirka, saboda Hausa suka ce daga nan gaba ake ganin zurfin ruwa.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum.
Alaikum Sa'adu, Hausa barka da yammaci.
Yawwa barka ka dai, wa ke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiran kuma daga garin da sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala me ke tafi da kai?
To abin da ke tafe da ni shine maganganun da su tsofaffin shugabannin kasu ke kai a kan wannan gwamnati a tare da girmamawa a gare su kuma da duba kokarin da suka yi su ma, amma ya kamata su tuna cewa shi akan gane daga na gaba ke gane jirgin ruwa. A dukansu da suke mulki, kowa ya nemi ya canza ko dai kundin tsarin mulki ko kuma ya nemi ya zarce bai samu haka ba. Ka ga ake mulki da daɗi kenan.
To
kuma ya kamata shi wannan ko bai su bar su ya cika wani abin da kundin tsarin mulki ya ba shugaba zai iya neman ko takara daga shekara 4 zuwa 8. In ya gama ya ce shi ma zai zarce ko kuma zai sauya ne kamar yadda aka yi da wani daga kaki ya ce zai ƙara zarce a farin hula. Ka ga duk an yi haka, amma abin da muke ba su shawara dai ya kamata su ta addu'a dai kasar nan namu da zauna lafiya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu koma Bauchi. Ga wani kiran ya shigo amma daga Misau. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Sunana dan Asaba da Mizadawa.
To dan Asaba me yake tafi da kai?
Abin da ke ra'ayi na a yau shine da Allah harkokin tsaron Najeriya nan a duba mana ki kashi ka san yayi yawa.
To
daga Kebbi yau a ya faru a yankin arewa maso gabashin ƙasa tsakiyar Najeriya jihar Zamfara Inade da sauransu, abubuwan sun yawa da Allah a duba mu harkokin tsaron nan sosai saboda mu samu zaman lafiya ƙasar mu ta ci gaba.
To mun gode kwarai da kira. Ga wani kira ya shigo kuma daga jihar Yobe. Salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Wa ke magana daga Yobe?
Daga Yobe magana Usman ne daga jihar Yobe.
To muna jin ka.
To batun da nake so in yi kira dan Allah dan Annabi daga cikin sanatocin da muka zaba suka taho majalisa. Ba damuwar mu su je su suna ta fada akan maganar cewar wani zancen sa abin nan zancen gyara kundin zabe mu ba wannan bane ya samu muka zabe su muka je suka je majalisa.
To
wannan abin da suke na karan kansu na neman kansu su duba neman Allah su duba abin da ya kawo ya kai su majalisa su duba hakkin da yake da sai a wuyan su. Mutane can wayansu an kace wayansu an yanka wayansu suna nan a jejjefe ba yanda suke wayansu suna nan da yunwa da ishirwa. Sun zauna a majalisa suna fadan gyara kundin tsarin mulki akan maganar zaɓe to su duba girman Allah su duba abin da muka zaɓe suka taho wannan wuri.
To mun gode. Bari mu koma a Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Zaria?
Kuna magana da Sadonan Kufi ne daga karamar hukumar Zaria.
To me ke tafa da kai kai da wannan?
To abin da ke tafe da ni shine mu abin da ya dame mu shine da muna maganan cewa babu tsaro babu tsaro aka kuma aka zabi jami'an APC.
To
to yanzu kuma sai ga abin maimakon da ana yi ne a gabas a harin gabas ta tarewa. To yanzu kuma sai ga abin ya wada Najeriya gaba daya tsakiyar Najeriya da arewa maso yamma da arewa maso gabas da tsakiyar Najeriya. Shi ne muke kira ga gwamnatin APC. Canjin da ake nema ba a samu ba an bar mutane cikin yunwa da rashin ruwa da rashin lafiya da rashin tsaro.
To
muna kira ga gwamnatin Buhari ta Allah ta taimaka wannan wahala da talakawan Najeriya suke sha.
To mun gode Sardaunan Kube. Yanzu muna jihar Taraba. Wa ke magana daga Taraba?
Yusuf Abubakar ne daga Taraba, karamar hukumar Ibbi local government.
To Yusuf Abubakar muna jin ka.
Da Allah ni ina roƙon gwamnatin jihar Buhari da Allah dai in dai da adalci a taimaka mana gadan mu na Ibbin nan, saboda mutane muna yawan samun matsala wurin hayewa hanya ga dare da amma mutum dai tafi daga nan ko zuwa Abuja ko ina ne ga dare da amma ba halin biyu. Akwai gadodin mu guda biyu wanda suka rushe wajen shekara biyu amma har yanzu ba a gyara ba. Da Allah taimaka kai mana kokin mu.
To Allah ya sa wanda ka faɗa domin su sun ji. Ga kira kuma yana shigo mana daga Sakkwato.
Da
salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Waye daga Sakkwato?
Malam Ruwa Barkeji, Ruwa Malindu.
Amma sai ka rage muryar rediyon ka, muna ji yanzu anan.
To dan jaye da rediyo da can, jaye can. Ina saurare.
Yawwa, to muna jin ka, me yake tafa da kai?
Eh, maulidin da kuke yi, mina ne kuke yin maulidi a yanzu?
Wato kowa zai bayyana ra'ayinsa ne akan abubuwan da suke damun shi, shine abin da ake kira a bayyana ra'ayi akai.
Da kowane ra'ayi ko dai wannan na zabi din nan kuke magana.
Kowane ra'ayi, duk ra'ayin da kake da shi kawai ka bayyana.
Kowane ra'ayi. Da dama ni abinda an ra'ayi na wato game da barayin shanun ga da annan zamfara.
To
abinda nake so da Allah ina ba gwamnati shawara cewa da Allah da Annabi kamar yadda aka yi barayin shanun nan gaskiya in an ka kama su ya kamata a yi musu hukunci yadda ya kamata.
To mun gode, Allah ya sa kuma sun ji. Da kuma wannan kiran ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayar ku a wannan lokacin, sai dai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo a nan yana cewa ƙarfe 4:49 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice. Gasar kaka an elitwan na wannan shekarar kula-kula ɗin kasar jamhuriyar Kamaru guda 18 sun suke fafatawa a tsakanin su akan allon ta farko ita ce kula ɗin fece da maki 22, sai mai bi mata ta biyu ita ce kula ɗin ya mista Birnilum da maki 21, ta uku kuma ita ce kula ɗin Fever Baham da maki 21 ita ma. Sai waɗanda suke jallayi akwai kula ɗin Star ita ce ta 16 da maki 13, ta 17 ita ce kula ɗin Dragon ta Birnin Yawunde da maki tara ta 18 ita ce club din Eagle Royal da maki bakwai kacal a cikin makon da ya gabata nan ne ungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka Cup ta tura committee ta musamman zuwa kasar jamhuriyar Kamaru domin ganin irin ci gaba da ake yi na gudanar da ayyukan gyare-gyaren filayen kwallon kafa da hanyoyin motoci asibitoci da yanar gizo-gizo da ma sauransu domin ganin Allah kasar ta jamhuriyar Kamaru za ta karɓi kuncin gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2019 wanda ne yasa nagarsaya domin tambayan Zakar Sa'adu wani kusa ne a cikin committee kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru yana fashin baki kan irin yanayin tsaro da suke ji musamman wajen inganta tsaro domin kar a yi kitsan da kwarkwata
ni abin da yake wato jahon kai na kuma nake tsoro akan shine batun tsaro saboda a gaskiya ni kasar Kamaru na cikin wato mawancin hali musamman dai a arewa maso kudancin Kamaru da kuma kudancin Kamaru ta kanta a wannan bangaren yankunan biyu nan da akwai matsala sosai to ban san yadda za a yi ba ko da yake dai makon da ya gabata dai shugaban kasa ya tura ministan wato cikin gida domin ya sasanta ya tattauna da mutanen shashin wato sarakai gargajiya da kuma wato yan siyasan wannan bangaren to alhamdulillah dai amma ni gaskiya zuciyana bai kwanta ba da wannan maganar tsaro nan shine yake wato tsakanin tunani kuma sosai
ya can arewacin Kamaru ka san za a buga kwallon fa a birnin Garwa a da mutane daga cikin birni da aka zaba baka ga cewa rashin tsaro na Boko Haram zai iya kawo barazana ta wannan bangaren ba
eh mama awa gaba na so ka sani cewa wato shashin yankunan Ingilishi da arewa bada ce mai nisa ba da ke wani arewa ne to ga akwai wato ainihin kungiyar Boko Haram har yanzu dai ba da shiga wato arewa ba wato zance shashin Garwa suna tsaye ne a shashin can arewa mai nisa su Marwa su kusuri da shauransu to amma anan yankin shashin Ingilishin nan kasan za wasai wasa a Limbe da Buyago to kaga waɗannan kasan kwanakin bayan ma Buyago ta shiga cikin babu wannan matsalar to ni a Garwa gaskiya ni bai damuna kamar shashin Ingilishi shefi wato da kai babban matsala ma mawar Garba kamata yi shugaban kasa ya dauki wato matakan tsaro sosai
mama awal garba muryar amurka da kasar Kamaru
yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da ake cika shekaru 50 da mutuwar sa muna juyayin kisar da aka yi wa jagoran yan gwagwarmaya kuma wanda aka taba baiwa lambar yabo ta duniya ta Nobel marigayi Dr. Martin Luther King shi dai Martin Luther King an haife shi ne a shekarar 1929 a cikin iyalin wani limamin coci na Atlanta kuma yaron ya taso yana da basira kwarai har ya samu shiga jami'ar Morehouse tun yana saurayi dan shekaru 15 da haihuwa inda ya karanta fannin tauhidi a ƙarƙashin jagorancin Dr. Benjamin Mays wani fitaccen jarumi kan maganar daidaita jinsunan al'umma masu bambancin launin fata a shekara ta 1955 Martin Luther King ya kammala digirgir akan tauhidi daga jami'ar Boston A wannan shekarar ne ya fara zama fitacce a gwagwarmayar neman yancin farar hula inda ya jagoranci zanga-zangar gujewa amfani da motocin safa-safa don neman yancin jama'arsa a yankin Montgomery na jihar Alabama. A ƙarƙashin dokokin nuna wariyar launin fata na Alabama na wancan lokacin akan nemi baƙaƙen fata da su rinka zaunawa can bayan mota ko kuma su barwa kujerunsu don turawa jar fata su zauna amma a ran 31 ga watan Disamba na shekarar 1955 wata ba'amurkiya baƙar fata mai suna Rosa Parks wacce ta shiga motar safa-safa daga jiyar aiki sai ta ki tashi daga mazauninta don bada kujerarta ga wani baturan fasinja wannan yasa aka kama ta aka kulle ta kuma ta biya haraji bayan kwanaki 4 da yin hakan ne Dr. King ya shirya zanga-zangar kauracewa dokokin motocin safa-safa na garin domin nuna fushi akan dokar nunin wariya da ta bambanta jinsunan al'umma wajen zama a cikin motocin an fara zanga-zangar ne a ranar 5 ga watan Disamba na 1955 aka kare a ranar 20 ga watan Disamba a shekarar 1956. Hakan yasa babbar kotun Amurka ta umurci masu garin na Montgomery da su bar kowa ya zauna inda yake so. Wannan zanga-zangar ce ake wa kallon matakin farko da aka fara dauka a Amurka don kawo ƙarshen aƙidar nunin wariyar launin fata. Dr. King yayi koyi sosai da fasalin rayuwar Mahatma Gandhi wanda ya rungumi aƙidar lallabawa da sulhu wajen sauya al'amura da suka shafi rayuwar jama'a kafin ya bar duniya a shekara ta 1968. Dr. King ya taka rawa sosai wajen shirya tarukan matakin ƙauracewa da zama da tattakin ruwan sanyi da sauran matakan da ba na tashin hankali ba wajen neman biyan bukatun jama'arsa. A ran 2 ga watan Yuni a shekarar ta 1964, kokarin da Dr. King yayi tare da dubban ƴan rajin kare haƙin ɗan adam ya cimma biyan bukata don a ranar ce aka rattaba hannu kan dokar kare haƙoƙin bil'adama wacce ta haramta nuna bambancin launin fata a duk wuraren taruwar jama'a ko a wajen bada aiki a bisa dalilin launin fatar jikin mutum, jinsi, addini ko asalin ƙasar da mutum ya fito. Saboda halayyarsa na rungumar aƙidar sasantawa wajen tunkarar al'amura ne aka baiwa Dr. King lambar yabo Nobel a shekarar ta 1964 a matsayin shi na matashi mai shekaru 35 kacal a duniya. Ya zama mutum mafi ƙarancin shekaru da aka taɓa baiwa wannan lambar yabo ta Nobel. Sai dai kash a ranar 4 ga watan Afrilu a shekarar ta 1968 a lokacin da yake tsaye a barandar otel ɗinsa da ke birnin Memphis, wani barawo mai kyamar jinsi mai suna James L. Ray ya harbe Dr. King har lahira. Dr. King yana ɗan shekaru 39 aka hallaka shi. Duk da haka, tarihin rayuwarsa na ƙunshe a cikin wani ɗan gajeren kalami da ya taɓa furtawa da bakinsa, inda yake cewa rawar da mutum ya taka a rayuwarsa ba wai shekarun da ya yi a bisa doron duniya ba shi ne mafi mahimmanci. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaicen, gwamnatin Trump a yau din nan Juma'a ta bada sanarwar kakkaba jerin wasu takunkumai da dama ga wasu kamfanonin Rasha da mutanen Rasha 38, wanda hakan wani bangare ne na abinda manyan jami'an gwamnatin Amurka suka bayyana da martani kan take-taken Rasha a fadin duniya. Wata kotun Koriya ta Kudu ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru 24 matsohuwar shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye, bayan da kotun ta same ta da laifin amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma almundahana. A halin da ake ciki kuma, wani alkali a Brazil ya umarci tsohon shugaban ƙasa Luis Inácio Lula da Silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin Curitiba da ke kudancin ƙasar zuwa yau ɗin nan Juma'a, saboda ya fara zaman kurkukun tsawon shekaru 12 saboda shi ma an same shi da almundahanar.
Da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Shedrick, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.